Amurka ke magana daga nan gudumar Columbia a babban birnin tarayyar Amurka akan mita 25, 31 da kuma 49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta gidajen rediyo masu zaman kansu Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad FM, Dalol FM da kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Sai kuma Alfa Radio Kumasi dake kasar Ghana. Za kuma iya kama mu a kodiyo shaka so hakan a hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhum. Barkan ku da dare, mu kuma barkan mu da yamma. Yau Alhamis 22 ga watan Nuwamba shekarar 2018. Yusuf Aliyu Harandani tare da Zahra Aminu Fage da sauran abokan aikin mu daga nan birnin Washington DC. A cikin shirye-shiryen namu na yanzu za ku ji cewar yau take sallar cika-ciki a nan Amurka. Kana muna dauke da rahoto akan wani yunkuri da Majalisar Dokokin Najeriya ta yi na kyautata jin dadin na kasassu. Duk a Najeriya za ku ji haƙoƙi da suka rataya akan wani kwamitin sulhu da jam'iyyar APC ta kafa. Daga bisani kuma muna tafa da labarin wasanni a takaice daga Najeriya. Idan kuma Allah mai kowa mai komai ya kai mu, za mu ba ku dama za mu bude layin mu don ku bugo ku bayyana mana ra'ayoyinku. Maudu'inmu na yau shine, wai kuna ganin kuwa kwamitin nan da aka nada don sulhun 'yan takara da suka rasa tikitin shiga wannan zabe zai yi tasiri kuwa? Kamar kullun lambar nan dai bata canza ba, ita ce 1-2-2-0-2-2-6-5-5. Amma kada a manta a sa alamar tarawa a gaba. Amma duk sai a gyara zama a ji yadda duniyar ta wuni kamun mu kai ga wannan.
Burtaniya ta ce ta cimma matsaya akan tattaunawar da suka yi da kungiyar tarayyar Turai dangane da daftarin da ya shafa yadda kasar za ta fice daga kungiyar ba tare da wata tangarda ba. Prime Minister Theresa May ta faɗa manema labarai a kofar gidanta da ke lamba 10 akan titin Downing Street cewa ta bayyana wa majalisar ministocinta kan wannan yarjejeniya da aka kulla. Sannan May ta ce a ranar Alhamis za ta sanar da karamar majalisar dokokin kasar, inda daga nan ake sa ran za a fitar da cikakken bayani kan lamarin. Prime Minister May ta kara da cewa wannan matsaya da aka cimma ta yi daidai da muradin al'ummar kasar Burtaniya, kamar yadda ake gani a zaben raba gardama da aka gudanar a watan Yuni shekarar 2016. A cewarta, matsayar za ta dawo da Burtaniya tsaron kan iyakokinta da kudadenta da dokokinta ta hanyar kare ayyuka da martabar kasar. Shugaban hukumar leƙen asirin Rasha da ake kira GRU a takaice, wanda ake zargi da yin katsalandan a zaben shugaban ƙasar Amurka da aka yi a shekarar 2016, ya rasu a birnin Moscow. Ma'aikatar tsaron Rasha ta faɗa yau Alhamis cewa Igor Korobov, wanda ya shugabanci hukumar tun daga shekarar 2016, ya rasu jiya Laraba sakamakon abinda take kira doguwar mummunar rashin lafiya, abinda Rasha ke sakayawa kenan a matsayin sankara. Karabag ya rasu yana mai shekara 62 da haihuwa. Amurka da kasashen kawayenta sun zargi hukumar ta GRU da laifin yin kutse a yakin neman zaben shugaban kasar Amurka da aka yi a shekarar 2016. Hukumomin Rasha sun dai yi watsi da wannan zarge-zarge, inda suka ce duk farfaganda ce ta kasashen yammacin duniya. Babban jami'in gudanarwa na kasar Afghanistan, Abdallah, wanda a kwana-kwanan nan ya ziyarci birnin Kabul daga Faransa, ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na AFP cewa kungiyar Taliban mai tada kayar baya a kasar bata nuna wata alamar cewa tana son a kawo ƙarshen tashin hankalin da ƙasar ta kwashe tsawon shekara 17 tana fama da shi. Amma jami'in gwamnati ya ce duk da irin matsalar tsaro da ƙasar ke fuskanta, yana da yaƙinin cewa za a iya gudanar da zaben shugaban ƙasa a watan Afrilun baɗi kamar yadda aka tsara. Abdallah ya ƙara da cewa zai yi mamaki matuƙa idan har aka samu wata matsaya da ƙungiyar ta Taliban kafin lokacin zaben. Wannan kalamai na Abdallah na zuwa ne kwanaki kaɗan bayan da ƙungiyar ta Taliban ta bayyana cewa ta shiga wani shirin tattaunawa da wakilin Amurka Zalma Khaliza a ƙasar Qatar a makon da ya gabata. Kafar yaɗa labaran ƙasar China ta ce aƙalla mutane 5 sun mutu, sannan wasu 18 sun jikkata bayan da wata mota ta afka cikin wani taron yara da ke wasa a ƙofar makarantarsu. Gidan talabijin ɗin ƙasar China ya ce an kama direban motar bayan afkuwar haɗarin, wanda ya faru a yau Alhamis a birnin Holidao da ke lardin Liaoning. Babu cikakken bayani kan dalilan da ya sa direban ya kaɗe yaran, amma a 'yan kwanakin nan China takan samu ire-iren waɗannan haɗɗura. A watan da ya gabata, wani mutum ya tuƙa motarsa riƙe da wuƙa ya afka kan wasu mutane da ke tafiya a gefen hanya a birnin Ningbo da ke gabashin ƙasar, lamarin da ya sanadiyar mutuwar mutane 2 sannan wasu 16 suka jikkata.
To a gaida Zara Amin Fage da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yau ita ce ranar sallar cika ciki a nan ƙasar Amurka, wanda Amurkawa ke bukukuwan wannan sallar. Duk ranar Alhamis ta 4 a watan Nuwambar kowace shekara, rana ce da Amurkawa suka ware don gudanar da bikin cika ciki, wato Thanksgiving a Turance. Shin menene muhimmancin wannan rana ga Amurkawa? Tambayar da abokin aikin mu Mahmud Lalo ya yi ma Dr. Nasiru Danmowa da ke jihar Florida kenan.
To ainihin shi bikin ya faru ne tun lokacin Turawan da suka fara shigowa na Amerika, wanda suka ce pilgrims kenan. Suka zo sun tarar da su ainihin masu ƙasa, wato wanda suka ce, wanda ake ce ma Indian daji a Hausa, ne ke na ƙasa. To da suka zo suka faɗa an fara zama tare da su, sai suka yi ƙarshen shekara ka bayan an yi noma na bada misali. Murna yanayin da aka samu na noma, albarkacin noma, sai a yi sassi wannan dina da suke ce ma Thanksgiving, kamar ta godiya kenan.
Wato bayan an yi girbi kenan.
Bayan an yi girbi kamar na bara, sai a yi bikin a bana. To daga baya abin sai ya bunƙasa sosai, har da kusan kowa yana yi, har su a gangare Indian dajin suna yin wannan bikin.
To na kuma lura cewa a wannan lokaci ne Amurkawa suka fi yawan yin tafiye-tafiye, kamar menene yasa hakan?
Ka san komai yana canza saboda yanayin da aka samu kansu. Yanzu nan ka san sabanin kamar can gurinmu da yake, za ka ga mutum yana aiki ne kai kusa da gidan da yake, gidansu haka. Amma sunan za ka ga cewa mutum an haife shi a Florida, amma wurin aikin shi suna New York ko Washington ko wani gari haka. Iyalin shi waɗannan wakilin iyayen shi suna nan Florida, amma shi yana can. Sai ka ga cewa ba a samu haɗuwa sai irin wannan lokaci. Sai ka ga mutane, to irin wannan lokaci kowa sai ya ƙoƙari a shirya cewa a haɗu. Yana yi rana da shi wannan wanda ke a New York ko Washington, yana da 'yan uwan da suke ko Connecticut ko New York. Amma sai a ce to duk a haɗu Thanksgiving nan gidan iyaye. Sai ka ga iyali na ta zuwa haka. An ce ma a bana shi ne mafi tahiyar da aka yi lokacin da wanga bikin. Mutane sun yi tafiya sosai zuwa wurin da za su je su yi wannan bikin na Thanksgiving.
To kusan za a iya cewa kenan ma shi wannan biki na cika ciki ko kuma Thanksgiving har ya fi muhimmanci a gare su Amurka kenan idan aka kwatanta da sauran bukukuwa kamar irin su Kirsimeti da sauransu?
Kwarai. Don shi misalin bikin Kirsimeti ba kowa yake a nan ba, yake suke haɗuwa a gida.
To bari mu shiga duniyar rahotanninmu kuma. muna dauke da rahoto akan yunkurin majalisar dokokin Najeriya na rattaba hannu a wata doka da ta kwashe tsawon lokaci ba a aiwatar da wannan ba tun zamanin tsohon shugaban kasar Olusegun Obasanjo. Dokar za ta ba mu na kasassu damar more ma Roman demokradiya, duk dai da cewar wasu na kasassu na ganin cewar wannan ba wani abu bane illa siyasa. Madina Dauda ta hada muna wannan rahoton.
Rabiu Taro shine jagoran projet Voix des Jeunes du Sahel ya kara mana haske.
To, mun samu yar tangarda daga wannan na'urar tamu. Bari mu je ga rahotonmu na gaba wanda muke da shi daga nan, wanda yake magana akan jam'iyyar APC da ta hada wannan kwamiti na sulhu a tsakanin yan jam'iyyar da waɗanda suka samu nasara da wanda kuma ba su samu nasara ba. Wadai mu je ga wannan rahoto.
Ba kowa ne zai shiga zaɓe na fidda gwani kuma a ce kowa ya yi nasara ba. Dole akwai wanda ba su yi nasara ba. Dole ne a mutunta su a jam'iyyance, a kira su a sulhunta su. Shi ne makasudin kafa wannan kwamiti kuma na duka shiyoyi guda shida da muke da su a Najeriya. An kakkafa saboda dukkan matsaloli da suke wannan shiyoyin za a gabatar a gabansu sannan kuma su sulhunta 'ya'yan jam'iyya.
Wata sanarwa da na gani cewa jam'iyya ta gargaɗi wanda suka kai ta kara kotu ko suka kai korafinsu kotu cewa za ta ɗau matakin laudatar da su ko ta dakatar da su ko wani abu mai kama da wani.
Jam'iyya tana da tsare-tsare nata na cikin gida kamar yadda take da kwamitin zaɓe, akwai kuma kwamitin ɗaukaka ƙara, sannan kuma akwai kwamitin sulhu. Don akwai abubuwa da ake bi idan aka bar ƙararrakin suka zama barkate zai iya jawo saɓani mai zurfi tsakanin 'ya'yan jam'iyya. Inda mutum jam'iyyar ce a zuciyarsa gwamnati tumbin giwa ne daga na tarayya da na jihohi, za a iya a sulhunta a nema mutane gurabe a gwamnatin tarayya da na jihohi. So kaga ba wai an hana mutum bin haƙƙinsa ba ne a jam'iyyance. Babu dalilin da baka bi dukkan ka'idodi da jam'iyyar ta shimfiɗa da abi saboda a samu zaman lafiya a jam'iyya ba. Domin nasara mu muke nema, nasara muke duba, ba wai a shiga kotu ana ƙararraki ba ne. Kuma waɗannan abubuwa musamman ma a kudun kudu da kudu maso gabas yawanci muna da irin waɗannan rigingimu. Bayanai da muke samu wasu ma suna haɗa baki da jam'iyyun adawa su kai jam'iyya ƙara. To kaga irin waɗannan abubuwa dole ne jam'iyya ta bincika, ba ta bar irin waɗannan abubuwa kara zube ba. Idan mutum ran jam'iyyar APC ne da gaske dole ne a yi masa magana kuma ya saurari shugabanni.
Me waɗanda suke da korafi za su yi sara daga aikin wannan sulhu din? Za a ba su haƙuri ne su tari gaba ko kuma watakila akwai wani abu da za a canza?
To ka san shi sulhu ai sulhu ne, sai wani bai ji daɗi ba ne suna ake sulhu. Wanda suka shiga zaɓe ba su ji daɗin sakamakon zaɓen ba, su za a nema a sulhunta. A nuna musu ita gwamnati tumbin giwa ne, musamman ma gwamnatin tarayya da gwamnatocin jihohi. Duk kowa da ya fito ya takarar na yana da jiha, jiha da yake da kuma tarayya duka akwai guraben da za su iya su nema mutane gurare da za su zauna su masu bauta a ƙasansu da al'ummansu. To ba dole ba ne mutum ya shiga zaɓe dole a ce sai an zaɓe shi, tunda kujera guda ɗaya ne ko ma a wani mataki ba kowa ba ne dole sai ya zama ɗan takara a wannan kujera.
Ma'ana dai an fassara kalmar nan ta Hausawa da ke cewa taburmar demokuraɗiyya tana da faɗi.
Sosai, wannan shi ne gaskiyar magana, taburmar demokuraɗiyya tana da faɗi.
Sakataren jam'iyyar APC na ƙasa kenan mai Malabo ne a zantawar shi da Nasiru Adamu Elhikaya. Akan wannan maudu'in ne za mu so zuwa ɗan anjima kaɗan. Idan mun buɗe layin mu za ku kira ku bayyana muna yunkurin da kuke ganin wannan gwamnatin za ta yi ko kuma wannan kwamitin zai yi dangane da wannan aiki. Yanzu kuma bari mu je ga rahoton namu da Madina Dauda ta haɗa muna.
Majalisar Dattawan Najeriya tare da haɗin gwiwa da ta wakilai sun amince da dokar da za ta hana a kyamace na ƙasarsu har a kai ga yi musu wariya, musamman ma abubuwan da suka shafi ayyukansu na yau da kullum. Sanata Kabiru Marafa ya yi ƙarin haske a kan dokar.
Gwargwadon hali na ɗan adam duka mun kalli kowane irin ɓangare na rayuwa ta wanda Allah ya jarabta da wani na ƙaso na jiki an sanya a cikin doka. ganga dokar nan ta tanaji har ta gini in za ka yi to sai ka yi wani ashiri na musamman wanda zai kula da waɗanda suke da wata lalura hawan mota abubuwa da yawa wanda kai ba za ka mai tunanin su ba to akwai su suna nan wajen parking motoci akwai wani wuri wanda aka kebe an yi mutum akan dan keke din nan wanda ake ce ma wheelchair idan ka je kai parking a wannan wuri alhali kai ba ka da wata lalura ta jiki wadda ta baka dama na kai aje motanka ko abun hawanka ko wani iri ne a wannan wurin to akwai tara ta musamman wadda za a yi maka
shi ma Senator Yusuf Abubakar Yusuf wanda aka yi dokar tare da shi ya ƙara bayanin abinda dokar ta tanada wani kasassu waɗanda suka riga suka yi karatu sosai
duk nufi ran yanzu dole ne da kamfanuka da gwamnati su dauke su aiki kuma albashin su ba zai zamanto albashin na kasassu ba tunda dai mutum yana da degree din shi ko da na kasassu ne dole ne ba su albashin da kama irin su za su samu da kuma wuraren da suke zuwa yanzu ba za a hana su shiga wasu wurare ba sabili da su na kasassu ne so irin wannan lallai zai jawo su kusa da mu zai jawo su kusa da mutane ya zamanto lallai gwamnati ta yi adalci ta tashi ta dauke su da daraja kuma kowa ya ba su wannan darajan dan adam
to sai dai Ali Hayagwarzo wanda jigo ne a kungiyar makafi ta kasa ya ce ba girin ba ta yi mai
an dade ana yi kullun idan zabe ya zo ne suke taso da ita amma da zarar zabe ya wuce mu ba sa kaunar mu kuma wallahi tallahi Hajiya Madina a cikin ƴan majalisar tarayya da sanatoci akwai sanata dan Kuturu akwai sanata dan Makaho akwai sanata dan Gurgu kullun sai a dawo da ita sabuwa ai mana surutu domin mutanen mu su yi addu'a ai nasara domin mutanen mu su ba da ƙuri'u ai nasara da zarar an yi kowane gwamna da kowane dan majalisa sai ya ce a kama mu kar baki su zo su dinga ganin mu akan titi
Madina Dauda Muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Madina Dauda. Amma kamin nan bari mu shakata da wannan faifan.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta sai ku saka alamar ƙari wato plus sai a saka 1 sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
To muna da kira daga jihar Plateau wa muke da shi daga Jos.
Yawa assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa ke magana?
Kai tsaye ne magana Bala Komanda ne daga cikin garin Bukur jihar Plateau.
To malam Bala muna jin ka.
Watan gaskiya za mu kira gwamnati da ta tsaya da kafanta akan dukkan waɗannan abubuwa da suke faruwa. Dan idan ta tsaya da kafanta da izinin Ubangiji komai da a same shi akan tsari kuma a same shi akan yanda su kuma al'umma da a tsaya musu abin da ya kamata a ce da a musu. Watan gaskiya muna jinjina ma wannan gidan rediyo na muryar Amerika da take ba mu dama akan kan maudu'in da ta bayar Ubangiji Allah ya saka muku da alkhairi.
To amin ya Allah mun gode. To muna kuma da kira daga jihar Delta Plateau wake wa muke da shi akan layi.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam wake magana?
Kuna magana da Baba Gwaska ne daga namu karamar hukumar kwamfan a jihar Plateau ta Nigeria.
To Baba Gwaska muna jin ka.
Wato wannan magana da ake yi? Ana magana kan
muna magana ne akan wannan kwamiti da jam'iyyar APC ta kafa wanda za su daidaita a tsakanin waɗanda suka rasa mukamai.
Hakan na fahimta. Wato abin da za a yi duk wanda ya shiga siyasa saboda Allah
ya san cewa yana so siyasa ta ci gaba, ya bada hadin kai, ya yarda cewa Allah ba da nasara, sai kaga tafiya ta yi daidai. In ma mukami ne sai ya samu, in zai yarda cewa makamin da aka bashi na bayan nan shine wanda Allah ya zaba mishi, ba wanda dashi yake so ba.
To baba,
ya yarda da zabin Allah fiye da zabin kanshi.
To lalle haka yake. To mun gode baba Gaska. To bari mu tafi jihar Nasarawa. Wa muke da shi daga Nasarawa?
Assalamu alaikum. Sani Neja ne Durbunde, ta kai local government Kano state.
To malam Sani Neja, muna jin ka.
Yawa, to alhamdulillah wannan mauri mun kusan za mu iya cewa shi sai mu kai zai. Don muna da dan takara masu honorable council mela. Dan haka abinda Allah ya bashi mun rungumi kaddara, kuma Allah ya tabbatar masa. Kuma muna fata da jami'ar APC committee da ta kafa, kowanne duk wanda ke da gudunmawar nagartacciya a bishi a bashi a guri don mu kai ga gaci. Allah ya taimaki baba Buhari, Allah ya taimaki wanda suke da zuciya daya a gwamnatinsa.
To mun gode malam Sani. Bari mu koma jihar Zamfara. Wa muke da shi a jihar Zamfara?
Sanusi na London da wasu jihar Zamfara.
To malam Sanusi, muna jin ka.
Eh, gaskiya wannan committee da jam'iyyar APC ta kafa abu ne wanda ya dace, kuma ya zo daidai lokacin da ya kamata a ce an kafa shi. Saboda kamar mu a nan jihar Zamfara yanzu haka kusan ana cewa ba mu da ɗan takara.
Malam Sunusi, muna jin ka.
Hello?
Muna jin ka, muna jin ka Malam Sunusi. To layin Malam Sunusi, Malam Sunusi kana jin mu? To bari mu koma jihar Kano. Wa muke da shi daga Kano?
Abdullahi ne da Ano.
To Malam Alhaji Abdullahi, muna jin ka.
Eh, abin da yasa nake magana a kai, ka da'awa ba ai ba yi ba, da'awa ba, lai a tsaya neman taimako akan abu.
Eh, ban gane me kake nufi ba.
Zaben ma ba ai ba.
Eh, wani zabe kake magana?
Committee da kaza sai da gama zuwa sai IPC.
Wani zabe ne? Eh, Malam Abdullahi, wani zabe ne kake magana ba ai ba?
Zaben da ake magana akai. Kai zaben chairman, wai zaben kana jinsa din tarayya.
Eh.
Da na karama kuma da kanto ba.
Eh.
Ba ai ba.
Eh.
Eh, da turo aka da gidan gwamnati kai aka ce an nada wani. An nada shi. Ai ba abin nan bane.
To ai shi yasa aka hada wannan committee Malam Abdullahi domin ya sasanta, kana ganin menene shawara ka ga wannan committee?
Gaskiya ai an dage. Gaskiya tsakanin Allah. Ka mu karma kuma da jin doga ga ina an yi zaben. Dan majalisar mu na jiha ma ga ba zaben akai ba, kai aka ce ya abin nan.
To
abin ne ga gani mu kan mu ka inda ga nan ba ma jin dadi. Abubuwan da ake yake faruwa. Dan kuma garin gwamnati ne fa guda. Aga ai ba dadi yala.
To mun
gode mutane mana.
To mun gode.
Ana ta wahala.
To mun gode Malam Abdullahi. Mun gode. Bari mu je jihar. Mun gode Malam Abdullahi. Bari mu je Sokoto Birnin Shehu. Wa muke da shi daga Birnin Shehu?
Sokoto kuna da Isa gona shi ne kabatin kasar Gwarazo.
To Malam Isa, muna sauraron ka.
To ni abin da yake gani ga wannan abun nan. Zaɓe ne ne an ka shiga, kuma dole an san mutum dure ko dole wani ɗaya ya rasa ɗaya samu. Don haka duk wanda Allah ya sa ya samu ko wanda bai samu ba shi, sai ya yi hankali da wanda kwamitin da ya an ka naɗa na yarda da abin da Allah ya hukunto ya ɗaukar dara.
To mun gode Malam Isa Gona. Bari mu tafi ja Birnin Tarayya. Wa muke da shi a Birnin Tarayya?
Kada magana da Badamasi Muhammad Yanya, Abuja, Najeriya.
To Malam Badamasi, muna sauraron ka.
To alhamdulillah, tunda jama'iyyar APC ta yi tunanin kafa wannan committee, Allah ya sa wannan committee ya yi zama kuma ya kula da kurakuren da aka yi. Bisa hakikanin gaskiya an yi kurakure a zaben hidda gani a jama'iyyar APC, musamman nan Abuja. Domin bisa hakikanin gaskiya waɗanda ya kamata a ce an ba ticket ba su aka ba ba. Don haka ni a Abuja ina roƙon jama'iyyar APC a zanna waɗanda aka ɓata ma a kira su a zauna da su domin a samu matsala a ci zaɓe a Abuja. Amma bisa hakikanin gaskiya wasu 'yan takarar da aka ba ticket na takara a Abuja, bisa hakikanin gaskiya ba a yi adalci ba. Don haka muna roƙon jama'iyyar APC, idan ana son a ci zaɓe, a tabbatar da cewa Abuja an gyara ma waɗanda aka ɓata ma. Assalamu alaikum. Mai magana Badamasi Muhammad Yanya, shugaban ƙungiyar muryar talaka na Abuja.
To mun gode Malam Badamasi. Bari mu koma jihar Zamfara. Wa muke da shi a jihar Zamfara?
Muhammadu Sani Sani dan Agaji.
To Malam Muhammadu, muna jin ka.
To ne ina kira ga wannan kwamiti wanda jama'iyyar APC ta kafa.
Eh.
Don Allah su yi kokari mu a nan jihar Zamfara su kai mana ƙarshen matsalolin da ke damun mu. Domin mu da insha Allah jama'iyyar nan muna tare da 100%. Mun gana su kai mu ƙarshe duk shirye-shiryen da za a yi insha Allah.
To me kuke sa ran shi kwamitin ya muku?
Shi kwamiti muna son ya mana adalci, ya tabbatar mana da dan takara wanda ya cancanta da mu a jihar.
To mun gode Malam Muhammadu Sani, ya kan abin da za mu iya ɗauka kenan a yau, sai kuma idan Allah ya kai mu gobe sai ku bugu ku bayyana mana ra'ayoyinku. To har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Yanzu agogon mu a nan yana cewa ƙarfe 3:55 na yamma. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a taƙaice.
Hukumar kwallon kafar nahiyar Afirka wato CAF ta dakatar da alƙalin wasa ɗan ƙasar Algeria Mahdi Sharif sakamakon kiraye-kiraye da aka samu a karawar farko ta wasan ƙarshe ta gasar zakarun nahiyar Afirka tsakanin ƙungiyar Al Ahli ta ƙasar Masar da kuma Alexandria ta ƙasar Tunisia a yau. Sharif ya kasance babban alƙalin wasa na baya-bayan nan da hukumar ta CAF ta caje shi da laifin cin hanci da rashawa. Wannan ko ya biyo ne bayan da aka dakatar da takwaransa Sikwazi, wanda yana cikin alƙalan gasar cin kofin duniya ta shekarar nan ta 2018, wanda shi ma aka caje shi da irin wannan laifin na cin hanci da rashawa. Al Ahli ta yi galaba a wasan mai cike da rudani da ci 3-1, inda alƙalin wasan Sharif ya bada bugun penalty har guda 3 a wasan, 2 ga ƙungiyar Al Ahli, 1 kuma ga Alexandria. Shahararren ɗan wasan ƙasar Ivory Coast da ya taka leda a ƙungiyar Chelsea ta Ingila Didier Drogba ya tabbatar da yin murabus daga buga wasan ƙwallon ƙafa wanda ya kai ƙarshen rayuwarsa ta fagen ta maula na tsawon shekaru 20. Drogba ɗan shekaru 40 ya yi zama a ƙungiyar Chelsea har sau biyu, inda ya zura mata ƙwallaye 164 a cikin wasanni 381 da ya buga mata. Kana kuma ya lashe gasar Premier har sau 4 da kofin FA 4 da kuma kofin zakarun Turai 1 a ƙungiyar. To sai dai bayan barin Chelsea din, Drogba ya koma wata ƙungiyar ƙasar Sin kafin ya dawo kuma, inda ya kwashe tsawon watanni 18 yana bugawa ƙungiyar Phoenix ta ƙasar Amurka wasa wacce mallakinsa ne. A Turai kuma, hukumar ƙwallon ƙafar Ingila ta gargaɗi mai horar da 'yan wasan ƙungiyar Manchester City Pep Guardiola bayan da ya yi sharhi akan alƙalin wasa Anthony Taylor kafin karfkiyar da kungiyar ta yi da takwararta Manchester United. Guardiola ya karya dokokin hukumar ne ta hanyar yin sharhi akan cancantar alƙalin wasa. Duk da yake kocin ya goyi bayan Taylor ne tare da musanta zargin da aka yi masa na cewa mai yiwuwa ya nuna bambanci a alƙalancin wasan, to amma kuma an haramtawa manajoji yin sharhi akan nada alƙalan wasa. An taɓa cin tarar kocin Manchester United Jose Mourinho har ta dala 50,000 saboda kama shi da irin wannan laifin a shekara ta 2016 bayan da ya ta samun gargaɗi a can baya. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
Godiya ta musamman ga na sanyin na. Yanzu kuma ga labaran duniya amma a takaice.
Burtaniya ta ce ta cimma matsaya akan tattaunawar da suka yi da kungiyar tarayyar Turai dangane da daftarin da ta shata da ya shata yadda kasar za ta fice daga kungiyar ba tare da wata tangarda ba. Shugaban hukumar leƙen asirin Rasha da ake kira GREU a takaice, wanda ake zargi da yin katsalandan a zaben shugaban ƙasar Amurka da aka yi a shekarar 2016, ya rasu a birnin Moscow. Babban jami'in gudanarwa na ƙasar Afghanistan Abdullah Abdullah, wanda a kwanakin nan ya ziyarci birnin Kabul daga Faransa, ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na AFP cewa
da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan dare naku. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu zuwa gobe, za ku ji sauran abokan aikinmu ɗauke da wasu shirye-shirye. Yanzu a madadin wanda ta taya ni gabatar da shirin, Zahra Aminu Fage, da wanda ya haɗa kuma ya ba da umarni Mr. Dan Brown, sai injiniyan namu na yau Justin Twert, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande.
ke cewa ku kwana lafiya, mu kuma mu ƙara sauni lafiya. Bis salam.